Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke emita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 26 ga watan Disamba shekarar 2019. Sunana Sarfila Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Lalo ba muka nan labarin.
Sarfila, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis yayin da jam'iyyar ta Likud za ta gudanar da zaben fidda gwani. Turkiya na duba yiwuwar tura dakaranta zuwa kasar Libya, za a ji dalili. Sannan jami'ai a kasar Philippines sun tabbatar da mutuwar akalla mutum 13 bayan makwacciyar guguwa da ta ratsa cikin kasar.
To kanin labaran kenan aka ji. Bayan da shugabannin kungiyar ECOWAS suka amince takardar kuɗi ta ECO da za ta fara aiki shekara mai zuwa, to me hakan ke nufi?
Tattalin arzikin Najeriya zai linka bunƙasar da yake da ada, saboda yanzu mutane za su iya cinikayya cikin ƙarancin lokaci fiye da da.
Haka kuma za ku ji cewa alƙalai a jamhuriyar Nijar sun shiga yajin aikin kwana biyu, ko me ya zafi haka?
Ana so wanga wanda zai shiga aikin alƙali ya zama mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu, ya kware, kuma ya goge a kan sani da doka, amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala karatun shi ba.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana, amma wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayi da kuma su rawa kuke aiko mana idan lokaci ya ba mu dama, amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labarin duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis yayin da jam'iyyarsa ta Likud ke gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben gama gari da za a yi. Wannan shine karo na uku da za a gudanar da zabe cikin shekara guda a ƙasar ta Isra'ila. Da daddan abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana yekuwar cewa shine dan takarar da ya fi cancanta jam'iyyar ta tsayar, idan har tana so ta kafa gwamnati, wani abu da Netanyahu ya gaza yi bayan zabuka biyu da aka gudanar a wannan shekara. Ana hasashen Netanyahu ne zai lashe wannan zabe, lura da cewa yana da cikakken goyon baya a tsakanin mambobin jam'iyyarsa ta Likud. A dai gobe Juma'a ake sa ran fitar da sakamakon wannan zabe. A yau Alhamis, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada kuri'a a farkon watan Janairu mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun kasar zuwa kasar Libya ko kuma akasin haka, a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Erdogan, a tsakanin ranakun 8 ko 9 ga watan na Janairu, majalisar za ta kada kuri'a bayan ta dawo daga hutu. Jami'ar Erdogan ce da yake da rinjaye a majalisar dokokin kasar. Hakan yasa ake ganin ba zai zamanto abu mai wuya wajen amincewa da bukatar ta tura dakarun kasar zuwa Libya ba, duk da cewa bangaren yan adawa na sukar shirin. A yau Alhamis, jami'an bada agajin gaggawa a kasar Philippines sun ce akalla mutum 13 ne suka rasa rayukansu bayan wata makwacciyar guguwa da ta ratsa cikin kasar. Guguwar wacce aka wa lakabi da guguwar Phafon ta ratsa cikin kasar ne a jiya da ake bukukuwan Kirsimeti, ina ta yi tafiyar kilomita 120 cikin sa'a daya, ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. An fitar da dubban mutane daga gidajensu, inda aka sauke su a makarantu da wasu gine-ginen gwamnati a matsayin mafaka. Guguwa mafi muni da ƙasar ta Philippines ta taɓa fuskanta ita ce wacce ta auku a bara, ta kuma halaka akalla mutum 81. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun gwamnatin Siriya tare da haɗin gwiwar wasu jiragen yakin Rasha sun kutsa kai wani gari da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin lardin Idlib, a cewar majiyoyin da ke zaune a yankin. Kungiyar Syrian Observatory for Human Rights da ke sa ido kan rikicin na Siriya ta ce dakarun gwamnati sun karbe ikon ƙauyuka da dama a yankin garin Ma'arad al-Nu'man, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, yayin da wasu dubbai suka fice daga gidajensu.
خزايف وطيران كل خمس دقايق وكل يوم طيران وبراميل وخزايف من المعراق الله وكيله طلعنا ربيد نتخبى من الخزايف لحتى ان الله بعثنا سياره طلعنا بتيابنا بالبيج
wannan wani mazaunin yankin na lardin Idlib ne mai suna Muhammad Abdullahi yake magana cikin harshen Larabci yana mai cewa an yi ta harbo mana bamabamai cikin kowanne minti biyar sai ka ji ƙara fashewar wani abu Adima kun da ya gabata ga mayyata da karin Syria da na Russia suka kaddamar da wannan hari. Tsohon shugaban kasar Botswana Ian Khama ya musanta zargin da ake masa na aikata laifukan cin hanci da rashawa. Shugaba Khama ya kuma nuna damuwa kan makomar kasarsa ta Botswana. Yayin wata hira da yayi da aka yi da shi a shirin radio na Nightline Africa na VOA. Khama ya kwatanta zargin da shugaba Makweti Masisi ke masa na cewa ya barnata biliyoyin kudaden kasar a matsayin abin dariya. Ya kuma ce zai garzaya kotu domin abu mai kadin sa kan wannan zargi. A da farkon watan nan na Disamba hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta Botswana ta zargi Khama da wasu na halin damansa da karkata akalar wasu kudaden kasar zuwa asusun bankunan su dake Hong Kong da Afirka ta Kudu. Shugaban kasar Burundi ya saki nana da cewa ba zai nemi wani sabon wa'adin mulki a zaben da za a yi a shekara mai zuwa ba. A yau Alhamis shugaba Pierre Nkurunziza ya faɗa wa manema labarai cewa zai gabatar da wani taron manema labarai kafin ya mika mulki ga wanda zai gada wato wanda zai gaje shi na ce wanda shugaba Nkurunziza yayi na tsayawa takara a shekarar 2015 ta kai ga asarar rayuka da dama bayan rikicin siyasar da ya biyo baya wanda kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka yi ikrarin cewa an ci zarafin jama'a a baran ne dai shugaban na Burundi ya fara cewa ba zai tsaya takara a zabe mai zuwa ba batun da mutane da dama suka nuna shakku akai
Muhammad Lalo kenan karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to bayan share shekaru kusan 25 kungiyar ECOWAS na kokarin yunkurin bunƙasa tattalin kasashen Afirka ta Yamma tana gogar mai kafa tsarin kuɗi na bai daya amma kun da ya gabata an yi nasara amincewa da takardar kuɗi ta ECO da za ta fara aiki a watan Janairun shekarar 2020 daga Abuja ga rahoton da wakilin mu wato Umar Faruk Musa ya hado mana
To ganin cewa wannan sabon tsari ne kuma ya zo da kalubale iri-iri wanda ya kai aka share shekara 20-25 ana kokarin fitar da shi bai yi ba sai yanzu na yi fiye da kwararru akan sha'anin tattalin arziki domin in ji amfaninsa da kalubalensa da kuma hanyoyin da za a bi kasashen Afirka ta Yamma din su tabbatar da wannan tsari ya yi aiki da farko na tuntuɓi Malam Ahmed Yusuf tsohon babban daraktan bankin nan na Unity da ke Najeriya domin in ji irin bayani ko tsokacin da zai yi dangane da wannan burin wanda yake abun amfani ne kuma zai taimaka ta fannin bunƙasa tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta Yamma inda yake cewa
to alhamdulillahi abu ne mai kyau labarin gaskiya na da dadi saboda ne saboda harkar kuɗi akwai abin da ake cewa transaction cycle idan nazo sai abu wurinka lokacin da zai dauke ni in biya ka kuɗinka ka bani kayanka idan baya da yawa sai zamana cewa muna iya yin harkar nan so biyu ko uku cikin lokaci mai karanci saboda haka tattalin arzikin Najeriya zai ƙara bunƙasa zai linka bunƙasar da yake da ada saboda yanzu mutane za su iya cinikayya cikin karancin lokaci fiye da da na farko kenan na biyu zai kirkiro yanki tattalin arziki a Afirka ta Yamma da zai zama alfanu ga Najeriya fiye da kowane ƙasa a yankin Afirka ta Yamma duk abin da aka kirkiro a wannan yankin zai zama ci gaba ga ƙasashen da suke ciki zai bunƙasa tattalin arzikinmu gaba daya
A waje daya na yi fili da Malam Shu'abu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan mu'amala ta ƙasa da ƙasa a fannin kuɗaɗe kamar haka.
Wasu kwararru irin ka masana sha'anin tattalin arziki kamar suna ta yaba fitowa da wannan tsarin kuɗi na bai ɗaya na ECO na Afirka ta Yamma. ko za ka duba mana yaya canjin eco zai kasance da kudaden ƙetare kamar pound da dollar, sannan kuma shin anya za ta iya aiki a kasashen Afirka ta yamma nan kamar yadda aka tsara ba tare da wani kace nace ba?
Abin da ke faruwa a tarayyar Turai a lokacin da aka yi kudin nan na hada kai na tarayyar Turai wato euro yana kawo cikas, kuma yana zama kamar misali a haushe ya ce da na gaba ke sannin jirgin ruwa. Ana ganin cewa za a iya samun matsala in aka aiwatar da wannan kuɗi na eco da shusuwa gabanin ƙasa suka sa hannu a 'yan kwanakin da suka gabata. Farko dai tukun tattalin arzikin ƙasashen nan ya sha bambam, jama'a sun sha bambam, ma'ana wasu suna harshen Faransa, wasu suna harshen Turanci wato Ingilishiya. Bankin Duniya za ta shigo a cikin wannan bayani, hukumar lamuni ta duniya wato IMF za ta shigo, sannan manyan bankuna kamar Bankin Nigeria Central Bank da sauran Central Bank wato bankunan gwamnati na wa'innan kasashe za su haɗu, sannan a ƙayyade wani irin yanayin canji za a yi wato dangantakan wannan kuɗin da wa'innan kuɗaɗen.
Malam Shu'abu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa a kuɗi ɗoyi, ja'ira cikin sanyi, balahira aka yi, a zamanin sayan bai, mulki na mallaka sauyi, demokaraɗiya ya yi. Rayuwar Afirkawa lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka ƙasar Hausa.
To a gaida Umar Faruk Musa. To idan muka je jamhuriyar Nijar, kuma alƙalai ne suka fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau Alhamis da nufin nuna rashin amincewa da wani gyaran fuska da gwamnatin ƙasar ke shirin yi wa tsarin dokar ɗaukan alƙalan aiki, a saboda a ce wasu matakin barazana ce da kasar aikin alƙalanci da ma fannin shari'a baki ɗaya. Wakilin muryar Amurka a Maysilun Mun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ƙudurin dokar da tuni majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da shi na hangen takaita hanyoyin shiga aikin alƙalancin shari'a a jamhuriyar Nijar, matakin da ƙungiyar alƙalai ta samana ta ce ba za ta lamunta da shi ba mafarin wannan yajin aiki, inji mai shari'a Zakariya'u Muhammadu.
Matsalar mu guda ce, ministry ya zo ya sa certificate ko diploma kana iya zawa kai kunkudin masarci, muka ce a wannan bai ba, dan duka a ƙasashen duniya ana so wanga wanda zai shiga aikin alƙali ya zama mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu, ya ƙware, kuma ya goge a kan sani na doka. Amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala karatun shi ba, ka ɗauki kamar ƙasashe kamar su Senegal, kamar su Burkina, in baka da matric a kaɗan kaɗai sai kana da matric za ka yi wanga kwankwan. Amma ba wanda ɗalibin da bai ma ƙare karatu ba, tunda wanda yake da master M bai ƙare karatu ba, master M ba diploma ba ne.
Lura da yadda wannan mataki ke barazana ga 'yancin aikin alƙalanci da ma fannin shari'a baki ɗaya, ya sa ƙungiyar samana jingine aiki daga yau Alhamis har zuwa gobe Juma'a da nufin an karar da shugaban ƙasa a game da rashin cancantar ƙudurin da yake shirin sakawa hannu.
Shugaban ƙasa wannan abun idan ya riga ya sa mishi hannu kamar ya rushe tsarin shari'a gaba ɗaya na ƙasa ne. A yi tunani a san wannan muna yi da jan shari'a ta zamanto shari'a mai zaman kanta, kuma shari'a ta gaskiya wadda take da ƙwararrun ma'aikata wanda sun goge kuma sun san doka, sun san aikinsu. Za a samu alƙalan ƙasa wanda ba su ƙware ba, wanda ba su iya aiki ba, kuma a duk lokacin da aka ce alƙali bai iya aikin shi ba, to ai wanda za su sha wahala 'yan ƙasa su ne, tunda zai rinka ta kwaba cikin aikin shi, zai rinka abin da bai kamata ba, kuma zai zamanto duka aikin shari'a ya ragwalgwaje, ya rushe.
Na tuntuɓi ministan shari'a Mura Ahmadu ta waya domin jin matsayin gwamnati akan wannan badakala, sai dai bai daga wayarsa ba, a yayin da talakawa a nasu ɓangare suka fara korafi akan illolin wannan yajin aiki. Misalin mun kai la Sumaila da na haɗu da shi a kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai.
Wallahi nin noran da buno hun kuna inir muka katar muka binir ka gari na zuci su goisino.
Yace yau alkali yace in zo saboda shari'ar da ke tsakanina da wani. Na zubda aikin da ke gabana saboda wannan shari'a, amma na tarar ana yajin aiki. Gaskiya ban ji daɗin haka ba, saboda haka muna fatan za su sasanta, domin idan aka ci gaba a haka mu talakawa a kanmu abin ke karewa.
Macer sai zamu duman ci annori talakar su maka ne.
Yajin aikin da ke gudana a ɗaukacin ƙarƙashin kotunan jihohi 8 na Niger ya samu karbuwa a wajen alƙalai magoya bayan Saman, inji shugabannin wannan kungiya. Saboda haka sakataranta mai shari'a Nuhu Abubakar ke baiwa jama'a haƙuri.
A matsayin mu na malaman shari'a, wani bangare ne na wajibin da yake bisa kanmu na gwagwarmaya da kare aiki da doka. Kenan shi yasa muka shiga wannan yajin aiki wanda lalle yana da illa da yawa bisa kan al'umman mu, amma muna roƙon su yi mana ahuwa tunda hanya ce wanda kundin tsarin mulki ya bada.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulem Muni Barma, har yanzu da ina tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa ƙarfe 10:15 na safe. Yanzu kuma gashirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan oda, wato kidney a turanci. Kidney ko koda wani sashi ne a jikin ɗan adam da ke taimakawa wajen tace jini da kuma tace duk wani abu da jiki baya bukata ya fito ta fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da wannan sashi na jiki. Wato kidney ko kuma koda a Hausance.
Koda wani sashi ne a bangaren jiki wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam. A hasali ma idan ta samu matsala rayuwa na iya salwanta, saboda haka kuma koda akan same ta a jikin dan adam tun bayan da yana cikin mahaifiyar shi, za ta fara girma tun kusan sati 4 da aka samu juna biyu kenan har zuwa ya girma kafin haihuwar shi. Bayan an haihuwar shi zai ci gaba da aikin da da mahaifiya ko mabiya abinda a turanci ake ce placenta take a cikin uwa. To bayan an haife shi, shi koda zai ci gaba da wannan ayyuka da dacen jariri ba sai yayi ba. Kuma guda biyu ne a jikin dan adam, sun yi kama da wake. Akwai guda daya daga bangaren dama, daya daga bangaren hagu, kuma suna kallon juna. Idan ka kalli kamar waken nan ka jera shi baki, wato hancin waken da suna kallon juna, a cikin ciki suke can sama ta baya daga gefen gadon baya. Shi koda daidai inda ya misalin hancin waken nan, akwai wasu jijiyoyi da suka shiga. Akwai jijiya da ake cewa artery wadda ita ke kai jini a cikin shi. Akwai kuma jijiya da ake cewa vein wadda ita take janye jini daga gare shi. Sannan akwai bututu na uku wanda shi yake janye fitsari ya biyo ta abin da ake cewa ureter, wanda shi ne yake janye fitsari ya kai shi cikin balan-balan inda ke tara fitsari. A takaice wannan shine kidney. Kuma a jikin kidney nan akwai kamar rariya-rariya, bakin rariyar kamar panel yake haka, na kamar abinda zaka zuba ruwa a cikin buta. Sannan kuma yana da wani dogon tube ko a ce kororo wanda aka dallallan kwasashi. Shine ainihin abinda ke aiki din a jikin shi kodan nan. Kuma idan ka samu mutumin da ya kai munzalin mutum, a kowane koda yakan iya samun irin wannan abinda a turanci ake kira nephron, yakan kai kusan yawan miliyan daya.
Duk da dai ka yi bayanin cewa wasu daga cikin ayyukanta shine ta tace fitsari ko jini, shin akwai wasu ayyuka da wannan sashi na jiki wato koda ke yi a jikin dan adam?
To lalle koda tana da matukar amfani a jikin dan adam. Dukan sinadaran da jiki baya bukata wanda ya zama suna da matsala, shi koda shi yake tacewa ya fitar da shi. Akwai kuma wasu sinadaran sun yi yawa, jiki na bukata amma saboda sun yi koda za ta fitar da shi. Idan kuma sun yi kadan, idan ta tace shi cikin fitsarin nan maimakon ta zubar da shi, sai ta zuke shi sai ya koma cikin jiki ayi amfani da shi. Idan ruwa yayi yawa misali a jikin mutum saboda wani dalili, koda za ta gane haka sai ta sa shi ya rinka yawan fitsari saboda ya fitar da shi. Idan ruwa yayi kadan saboda wani dalili kamar misali amai ko gudawa ko kuma ba a sha ruwan ba, koda za ta gane wannan sai ta zuke tuke mafi yawan ruwa daga cikin fitsarin nan sai ta mai da shi cikin jiki. Haka kuma akwai sinadarai, misali sinadarin acid, idan yayi yawa a jiki koda ita za ta fitar da shi. Akwai kuma wasu sinadarai daban-daban waɗanda koda take fitar da shi saboda idan suka taru za su zama matsala a jikin dan adam. Sannan kuma akwai sinadaran da ake sana'antarwa a cikin koda din, misali akwai wani sinadari da ake cewa erythropoietin, wanda shi wannan sinadari yakan yi aiki ne a jikin bargo na dan adam saboda a sana'antar da jini. Sannan akwai abin da ake cewa vitamin D, wanda jiki yana buƙatar shi saboda abubuwa da dama. Shi koda shi yake canza vitamin D din nan zuwa vitamin D din da zai yi ainihin aiki a jiki. In ka ci abinci ya shiga cikin jini to sai ya bi ta koda, koda za ta canza shi ta kai shi matsayin da zai yi amfani a jiki. Saboda haka koda tana da matukar amfani. Kamar magunguna da dama wanda idan an sha in sun gama aikin su koda ita take fitar da su, ko kuma ta abinci ma shi kanshi akwai sinadaran da koda ke fitar da shi. Saboda haka koda tana da matukar amfani a jikin dan adam.
Bayan mun ji ayyukan koda, zamu iya cewa kusan tana aiki tare da duk wani sashi ko wani bangare na jiki. Menene amfanin ta a jikin dan adam? Tunda zaka ga wasu ko a asibiti wani abin yakan jawo a ce za a cire musu ma kodar.
To idan ya kasance ba ta aiki, to kenan duk sinadaran da za su iya cutar da jiki, kamar misali sinadarin acid din nan, sinadarin urea da sauransu, za su taru kenan. Sinadaran da ya kamata a fitar da su kenan za su taru. Ruwa da ya kamata, misali idan yayi yawa ya fita, zai taru. Shine za a ga jikin mutum da kafafu da fuska da jiki gaba daya ya danganta da tsananin ciwon nan, za a ga alamar sun taru. Za a ji mutum saboda wannan ya samu wasu matsaloli, jinin shi ya hau ko shakuwa ta ki tafiya, ko kuma shi wannan kumburin jikin, ko kuma duk bangaren jiki zai iya samun matsala saboda koda ba ta amfani. Misali saboda koda ba ta amfani, mutum yana iya shiga abin da ake cewa koma, wato bai san inda yake ba hayyacin shi, yana iya yin jijjiga, abin da ake cewa convulsion. Idan koda ba ta amfani sosai, zuciya za ta samu matsala. Haka ko ina na jiki zai iya samun matsala idan koda ba ta amfani.
Shin kamar wasu irin cututtuka ne suke iya kama wannan sashi na koda?
To akwai cututtuka da dama, misali akwai waɗanda ake haihuwar yaro da su, wanda tun mahaifiyar shi na da juna biyu saboda wasu dalilai, ko na rashin lafiya, ko kuma ta yi shaye-shayen wasu magunguna, ko na Hausa ko na Bature ba akan ka'ida ba, zai iya shafar kodar jaririn nan. Akwai cututtuka na wanda ana iya gado wanda za su iya shafar shi kodar nan. Akwai kuma lokacin da ake gina ita kanta kodar tana iya samun matsala, ko ta kasance ba inda ya kamata ta zauna ba a jikin dan adam. Wasu ma maimakon guda biyu sai zama guda ɗaya ne ya haɗe, abinda ake kwatanta shi da kamar takalmin doki, Bature zai ce horseshoe kidney. Akwai wanda kuma zai iya zama kwaya ɗaya ne, misali ke aiki ɗaya kuma bai girman ba, ko kuma ya kasance ba inda yake ba, ko ya zama bututun da yake fitar da fitsarin nan, ko a lankwashe ko a tushe, wanda zai iya samun matsala ga shi koda ɗin. Akan iya samun matsala daga jijiyoyin da ke kai masa jini. Misali shi artery din nan wanda ke kai jini din zai iya zama ya yi dan karami, ko ya yi siriri, ko ya toshe, abinda a turanci ake kira renal artery stenosis. Wannan zai sa babu isasshen jini da yake zuwa cikin koda din, wannan zai iya shafar koda. Bayan waɗannan cututtuka ko na gado, ko kuma wanda suka faru lokacin da ana da juna biyu, bayan haihuwa akan iya samun matsaloli da dama. Wasu za su iya zama saboda abinda za a kira infection, ya zama kenan kwayoyin cuta sun shiga jini, sun je sun lalata koda din. Zai iya yiwa sun je ne kai tsaye suka lalata koda, ko kuma sun saki wasu sinadarai ne a jiki, su kuma sinadaran a wurin tace su su lalata koda din. Idan ya kasance mutum ya yi rashin lafiya da taksa babu isasshen jini ko yawan shi da ke zagayawa a cikin jiki, misali wanda suke amai da gudawa sai ruwan nan ya kasa sosai, sai ya kasance babu isasshen jinin da zai zagaya shi cikin kodar nan da za a samu tacewar da ya kamata ya zagaya, sai koda ta samu matsala. Za a iya samun cututtuka na daji, misali kansa, wanda zai iya shafar koda kenan. Magunguna, musamman a al'adun mu, zaka ga wani yaron tun yana jariri za a fara bashi magunguna, ko na gida ko na bature wanda ba tare da an yi la'akari da illar magungunan nan ba suna iya lalata koda. A yanzu a misali akwai allura da idan kika je kusan kowanne chemist a kasan mutanen Najeriya misali zaki iya samun allurar gentamicin. Masu yi wa mutane allurar nan ba su san ma menene illar wannan allura ba. A wasu kasashe kafin mutun ya maka wannan ba za ka je ka siye ta kai tsaye ba misali tana daga cikin alluran da za su iya lalata koda. A magungunan da muke sha ko na gida ko na bature da dama suna da illa akan kodan nan wanda idan ba an bi ka'idar da ya kamata a yi amfani da su ba sai ya jawo matsala sai ya kasance kenan dan ciwon da bai taka kara ya karya ba ya kawo lalacewar koda har ka ji ana magana za a yi mutum da shan koda ana neman miliyan 10 ko abin da yafi haka. Idan aka samu matsala ta hatsari misali za a iya dukan kodan nan ta samu matsala ko ta huje ko ta kumbura ko wani abu hatsari kenan zai iya samunta. Idan ya kasance mafitsara akwai wani da ya toshe yadda fitsari baya fita sosai fitsarin nan zai iya komawa baya ta bututun nan sai ya koma cikin koda sai ya lalata koda saboda haka akwai cututtuka da dama kenan da za su iya shafar koda. A manya misali hawan jini zai iya shafar koda ciwon sukari zai iya shafar koda sauran cututtuka misali cutar HIV hepatitis da sauransu wannan kwayoyin cutar za su iya damage ga koda saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya lalata ta.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da likita akan koda da kuma amfanin ta da kuma cututtukan da suke iya kama koda amma kash lokaci yayi halinsa duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba don jin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga shi wannan sashi na jiki wato koda a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takeice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis yayin da jam'iyyar sa ta Likud ke gudanar da zaben fidda guni domin tunkarar zaben gama gari da za a yi wannan da shine karo na uku da za a gudanar da zabe cikin shekara guda. Da dadan abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana yekuwar cewa shine dan takarar da ya cancanta wato jam'iyyar ta tsayar idan har tana so ta kafa gwamnati wani abu da Netanyahu ya gaza yi bayan zabuka biyu da aka gudanar a wannan shekara. A yau Alhamis shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada kuri'a a farkon watan Janairu mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun kasar zuwa Libya ko kuma aka sun haka a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan majalisar dinkin duniya. A yau Alhamis jami'an bada agajin gaggawa a kasar Philippines sun ce akalla mutum 13 ne suka rasa rayukansu bayan wata makwacciyar guguwa da ta ratsa cikin kasar. Guguwar wacce aka wa lakabi da Fafon ta ratsa cikin kasar ne a jiya da ake bukukuwan Kirsimeti inda ta yi tafiya kilomita 120 cikin sa'a daya ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya. An fitar da dubban mutane daga gidajensu inda aka sauke su a makarantu da wasu gine-ginen gwamnati a matsayin mafaka. Dakarun gwamnatin Siriya tare da haɗin gwiwar wasu jiragen yakin Rasha sun kutsa kai wani gari da ke hannun 'yan tawaye a arewa maso yammacin lardin Idlib a cewar majiyoyi da ke zaune a yankin. Ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights da ke sa ido kan rikicin na Siriya ta ce dakarun gwamnati sun karɓe ikon ƙauyuka da dama a yankin garin Ma'arat al-Nu'man lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da wasu dubbai suka fice daga gidajensu.
To madalla a gaishe ka masu sauraro kafin mu sallama muna mika sakon tayyibar na ga Hajjia Yabawa Kolo bisa daurin auren Yatta Hajji binti Zanna Hamza da aka fi sani da Ummi wanda za a yi ranar Asabar da misalin karfe 10 na safe. Haka kuma muna taya Alhaji Isa Muhammad Galaji murnar nadin sarautar da za a yi masa na kacallan biyu ranar Lahadin nan mai zuwa a fadar sarkin biyu. Allah ya taya riko. Masu sauraro a nan makakashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Justin. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa kar ku kashe rediyonku domin Amina da Aisha na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.